Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin yayin mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau 20 ga watan Maris din shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da batun cewa ya haɗa kai da wasu cibiyoyi na ƙasar Rasha don su taimaka masa wurin lashe zaɓe. Sa'an dakarun Siriya sun maida martani akan 'yan tawaye a babban birnin ƙasar Damascus. Sa'an shugaban na Amurka Donald Trump zai karɓi baƙuncin Prime Minister Iraki wato Haidar Al-Abadi a yau Litinin.
A Najeriya masana harkar shari'a sun fara tsokaci kan kayarwar ranar da ake tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu kan kin tabbatar masa da mukaminsa saboda wani rahoto da ake zargi ya hana su yin hakan.
A dama can ainihi ma dogaro akan report din ma ya ta da ayoyi tambaya daban-daban. Ya shugaban ƙasa ofishin shugaban ƙasan kuma wannan ofishin shugaban ƙasa su rubuta abu zuwa majalisa.
A jamhuriyar Nijar ko za ku ji cewa hukumomi a jihar Tawa sun jagoranci wani taron tabbatar da tsaro a yankin biyo bayan dokar ta ɓaci da aka ayyana a kan iyakokin ƙasar ta Nijar saboda hararen da ake samu.
Gurbe waɗansu kasuwanni da ke kan iyakar Nijar da Mali ɓangaren wannan jihar ta Tawa saboda sun kasance masu hatsarin gaske.
Muna tafa da shirin ilimi da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da batun cewa ya haɗa kai da wasu cibiyoyi na ƙasar Rasha don su taimaka masa wajen lashe zaɓen shugaban ƙasa. Yana mai cewa wannan wani uzuri ne kawai da 'yan jam'iyyar Democrat suke bayarwa na shan kayi a zaɓe. A sakonni da ya ɗora a kan shafinsa na Twitter, Trump ya ce daraktan ayyukan leke asiri na ƙasar ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, James Clapper, da sauransu da wato sun ce babu wata shaida cewar ya haɗa kai da Rasha don su taimakawa muradunsa. Trump ya ce wannan duk wani labari ne na ƙarya kuma kowa ya san da hakan. Watanni biyu bayan hawarsa kan kujeran shugaban ƙasa, Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat sun ƙirƙiro suka kuma riƙa ƙoƙarin faƙewa da zargin Rasha don su ba da uzuri a kan gagarumin rashin nasara da suka yi. Ya ƙara da cewa kwamitin yaƙin neman zaɓe na tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ya ɗauka cewa zai nasara a zaɓe, amma duk da haka suka sha kashi. Kalaman na Trump da ya yi a baya-bayan nan na zuwa ne sa'o'i kaɗan kafin kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka ya fara sauraren jawabin shaida daga wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a kan bincike da sashen tattara bayanan sirri na ƙasar suka gudanar a kan zargin Rasha ta yi katsalanda a zaɓen ƙasar don taimakawa Trump ya lashe zaɓe. Kana a gano ko kuma akwai wani ƙarshen gaskiya game da zargi mai ɗaga hankali amma babu shaida da yake yi wa tsohon shugaba Barack Obama cewa ya yi kutsen wayoyi a gidansa na Trump Towers da ke birnin New York.
Dakarun Siriya sun mai da martani a kan 'yan tawaye a babban birnin ƙasar Damascus wato ƙasar Siriya kwana guda bayan da mayakan 'yan adawan suka kai farmaki akan wasu unguwanni da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a arewa maso gabashin birnin. Shaidu sun ce sun ga jiragen yaƙi na dakarun gwamnati suna kai hare-hare a Damascus, sai dai ba a tabbatar da ko masu tuka jiragen sojojin gwamnati ne ko kuma na ƙawatar Rasha ne waɗanda suke marawa shugaba Bashar al-Assad baya. Faɗan na yau Litinin ya haɗa ne da unguwar Jobar inda mayakan 'yan adawan suka kwace gine-gine da dama a jiya Lahadi a wani farmaki da suka kai, wanda ya faro da tada wasu bumabumai a mota da kuma kai hare-haren ƙuna baƙin wake. A cikin shekara guda da ta shige, 'yan tawaye sun yi hasarar yankuna da dama a kudu da yamma da birnin Damascus, amma har yanzu suna riƙe da wasu yankuna a gabas da birnin.
Sai kuma wannan labari da ke nuna cewa shugaban na Amurka Donald Trump zai karɓi baƙuncin Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a yau Litinin don tattaunawa akan batutuwa da ake son ran za su haɗa da farmaki da ake kaiwa na sake kwato birnin Mosul dake arewacin kasar Iraki daga hannun ƴan kungiyar Daesh ko ISIS. Shugabannin biyu sun tattauna akan wannan batu na yaki da ISIS ta waya a watan da ya gabata, amma a yau Litinin za su yi tattaunawa na farko ido da ido. Kafin ya baro kasarsa zuwa Washington, Abadi ya ce zai tattauna da shugaba Trump game da yadda za a kawo ƙarshen kungiyar ISIS da masu ba su taimako. Dakarun Iraki suna fafatawa da mayakan 'yan ta'addar na wato ƙasa kenan, tare da taimakon kaifarmaki ta sama da kungiyar haɗakan ƙasashe ƙarƙashin jagorancin Amurka wanda tun shekarar 2014 take auna 'yan ISIS. Yaƙin na sake kwato birnin Mosul ya fara ne a bara, kuma ya kawo yanzu dakarun Iraki sun yi nasarar kwace gabashin birnin, kuma suna kutsawa a yammacin birnin. Jirgi mai saukan ungulu na Iraki a jiya Lahadi ya harba roka a kusa da wani babban masallaci a yammacin birnin Mosul a kokarin da rundunan ƙasa ke yi na kaiwa wurin wato shugaban kungiyar Daesh ko kuma ISIS kenan da ake kira Al-Bakari Al-Baghdadi, wanda yake ya ayyana kansa da daular Islama a shekarar 2014.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar ƙasar Peru suna fama da ambaliya da ta afkawa ƙasar da kuma zaizayar ƙasa da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya kashe aƙalla mutane 75 kuma ya bar dubbai ba su da matsuguni tun cikin watan Janairu. A babban birnin Peru wato Lima, mazauna wurin sun jera kansu don karɓar ruwan sha mai tsafta a jiya Lahadi, biyo bayan da ta lalata ma'aikatar sarrafa ruwa wanda ya yi sanadiyar hana amfani da ruwan. An rufe makarantu a birnin na Lima, kana wasu wurare kuma wato ba sa samun ruwa kimanin kwanaki uku, kuma ana fama da rashin ruwa mai tsafta a kasuwanni. Tsananin damunan wannan shekara ta yi ninka sau 10 akan abin da aka saba gani. Hukumomi sun ayyana rabin kasar da wannan ambaliyar ta shafa da buƙatar gaggawa. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zan fara anan da Najeriya ne, inda masana harkar shari'a suka fara tsokaci kan kai ruwana da ake yi tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu, kan kin tabbatar masa da makaminsa saboda rahoto da ake zargi hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS ta gabatar a gaban majalisar. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tambayi masanin shari'a Madubba Bakari, shin kuma majalisar tana da hurumi ta aiki da rahoton hukumar tsaron ta SSS wajen tabbatar da Ibrahim Magu wa makaminsa?
A dama can ainihi ma dogaro akan report din ma ya tada ayoyi tambaya daban-daban. Ya shugaban kasa a ofishin shugaban kasan, su ma wannan ofishin shugaban kasa su rubuta abu zuwa majalisa, sa'annan wani kuma wanda yake gargashin wannan shugaban kasan ya kawo report ya ji ya tare abin da shugaban kasan ya aikata, kuma ya gargashe shugaban kasan, kuma ba wai bangare na gwamnati ne kamar yadda aka raba tsarin mulki na raba iko na wannan suna sashi na zantarwa daban da majalisa da kuma sashin shari'a wato under section 5 6 section 4 and 5. Ba irin wannan bane, duka ofis ɗaya ne, sannan shugaban kasar nan dukan su suna ma direct reporting wato suna karkashin ofishin shugaban kasa, ba ofishin shugaban kasa, suna karkashin shugaban kasan ne da kansa. To sa'annan daya shugaban kasan ya rubuta abu ya sa hannunsa ya tura majalisa, sa'annan wanda da cikin ofisinsa ya rubuta shi ma ya je tare aku ya je kai musu ya ce ba haka ba. Sa'annan bai ba da privilege abun nan ya dauko wannan report din ya ba shugaban kasan ya yi nazari kafin ma abun ya kai waje. Idan kana karkashin mutum, correspondence akwai kashi biyu. Kashi na daya akwai internal correspondence, wato wanda sako ne ko umurni da yake tafiya cikin department ko cikin ma'aikata haka. Akwai kuma wanda yake fita waje zuwa wata ma'aikata ko zuwa wani bangare na gwamnati. To in har zai fita waje, dole shugabawa ololuwa na wannan wurin sai ya duba ya tabbatar daidai ne duk abin da ake ana yi ne a madadin sa ne. Shi yasa in ka duba sashi na biyu, the National Agency Security Act na 1986, ina nuna duk abin da za su yi suna karban umurni ne wajen shugaban kasa, sa'annan kuma suna aikata aiki su duka a madadin shugaban kasa da kuma sunan shugaban kasa. To wannan akwai tambaya, ko shugaban kasan ne dama bai da niyya aiwa magudin da confirmation ne, ko kuma su wannan report din akwai abubuwa da yawa da ake nazari akai, wannan ni ban ma yadda ba ma akwai wannan report din tukuna da su
Allah karimu gari arhimu sai dare dan nashin yayi rana dan adam mai yuyan gane hali
masanin shari'a Madiba Bakari kenan a Najeriya to an zidi muna Najeriya inda ƴan kwanakin nan ake samun ƙarin harhari a kewayen birnin Maiduguri dake jihar Borno daga mayakan da ake zargi na Boko Haram ne a bayan nan wani hari da aka kai ya halaka mutum hudu kana raunata wasu takwas na tambayi ya kuma do Ahmed Tijani Baba Gamawa mai ritaya a matsayin sa na mai fashin baki kan harkar tsaro ko me yasa ake samun yawan harharin ƴan kwanakin nan
to alhamdulillah wannan ba wani sabon abu bane idan ka duba abubuwan da suka faru su waɗannan mutane ƴan Boko Haram a cikin wannan jeji na Sambisa yayin da sojojin mu suka farna kasu suka baza su suka shiga sauran ƙauyuka da suke kewaye da Maiduguri to dole ne a samu irin waɗannan abubuwa tunda waɗannan abubuwa da suke yakin zunkuru ake yi kulliyonin in aka samu irin wannan attack in ka duba yanzu cikin garin Maiduguri ai tana zaune lafiya an samu kwanaki ba a sake samun wani attack a wannan wurin ba ko an tada bomb ko an kashe wani ba yanzu abubuwan da suke faruwa a bayan gari ne kuma waɗannan abubuwa dole ne a samu irin waɗannan abubuwa da su faru saboda bazewa da suka yi cikin ƙauyuka da sauransu kuma waɗannan wuri yana da yawa da sosai in ka duba dajin nan yana da yawa sosai kuma irin waɗannan bayan Allah da aka tantsa masu suka shiga cikin waɗannan suka samu bayan Allah suke tada bamabumai da sauransu dole a samu irin waɗannan amma ina tabbatar muku da cewa dakarunmu suna iya bakin kokarinsu suna kaiwa da kawa insha Allah dukkan waɗannan abubuwa za a yi da za a shawo kansu insha Allah
duk da na san cewa su jami'an tsaro suna iya nasu bakin kokarin kaman kana ga taya za a iya dakile hare-haren da ke faruwa a wajen garin
eh to abin da za a yi anan shine dukkan mutanen da suke waɗannan wurare ya zamanto duk wani abu da suka gani ko suka ga wani mutum ko kuma suka yi suspecting akwai wani abu wanda yake suke tantama akan shi duk yadda za a yi shine su nemi jami'an tsaro su kai rahoto in aka yi wannan to ina tabbatar maka da cewa duk sanda aka samu wannan rahoto suna wani wuri anan dakarun mu nan take za su gaza ya su je wannan wurin saboda haka muna kira ga dukkan mutane abubuwa na tsaro zai zamanto na kowa da kowa ne is everybody's business kamar yadda ake faɗa da turanci sai zamanto dukkan mutanen da suke waɗannan wurare dukkan wani abu da suka gani ko wani abu da basu yarda da shi ba ko kuma suka ga wasu abubuwa ko suka ga tafiye-tafiye na mutane ya yawa a wannan wuri to ya kamata nan take su kokari su sanantar jami'an tsaro idan aka yi haka ina tabbatar maka insha Allah za a shawo kan waɗannan abubuwa
to kamar ya ka kalli shi wannan yaki da ake da Boko Haram a dunkule baki ɗayan sa ana iya cewa ana samun galaba ko kuwa
kwarai da gaske in ka duba da ba haka ake ba ai yanzu in ka duba yadda dakarun mu suke kokari da na sama da na ƙasa da na ruwa da irin training da suke da su da irin kayan aiki da suke da su da irin jirage na zamani da suke da su da kuma irin su kansu da ake kyautata musu da suke filin yaƙi an samu ci gaba kwarai da gaske ai yanzu in ka duba a sauran manyan biranen mu baka ji an ce bomb ya tashi a makaranta ko a asibiti ko a kasuwa ko a wani wurin da mutane suke walwala da sauransu ina tabbatar maka da cewa an samu ci gaba kwarai da gaske kuma ina tabbatar da jama'an Najeriya a yadda ake tafiya yanzu da irin shugabannin da muke da su da irin gwamnatin da muke da shi insha Allah kwalliya za ta biya kudin sabulu kuma insha Allah za a samu nasara kuma za a sauka shan wannan abu insha Allah
amma kamar ya ka kalli harin da aka kai akan dakarun Najeriya inda aka kashe wasu daga cikin su aka ce ma wasu ba a gansu bai zuwa yanzu
ai wannan ba wani sabon abu bane ai yadda kullun nake faɗa waɗannan mutane yakin zunkuru suke yi kamar mutane ne sun je sun dawo sun ga guri ba wanda sai a baya suka fito ta wani guri suka zo suka yi ambush wannan abubuwa suna faruwa a yaki kuma ina tabbatar muku wannan ba zai sa dakarun mu su rusuna ba ko kuma su zamanto sun samu wani kayan zuciya akan abubuwan da za su yi ba ina tabbatar maka waɗannan abubuwa ana samun galaba kwarai da gaske akan waɗannan ƴan Boko Haram kuma za a ci gaba da samun galaba akan su insha Allah
sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da muggan diya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya
ya kuma do Ahmed Tijani Baba Gamawa kenan mai ritaya masanin fannin tsaro an zide muna kan batun tsaron ne amma a jamhuriyar Niger inda hukumomi a jihar Tawa suka jagoranci wani taron tabbatar da tsaro a yankin biyo bayan dokar tabaci da aka ayyana akan yakokin kasar ta Niger da kasar Mali bayan harahare da ake yawan samu musamman ma akan dakarun kasar. Daga bannin kunni ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Biyo bayan amincewar majalisar dokokin kasar Niger na ayyana dokar tabaci a karo na farko a waɗansu yankunan jihar Tawa da ke huskantar hare-haren sarikanoke na 'yan ta'addar kasar Mali a iyakokin Niger da Mali din a bangaren wannan jihar ta Tawa, abinda ya shahi gundumomi kamar irin su Tilliya da Tasara, gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman ya jagoranci taron majalisar tsaro ta jiha tare da halartar shugabannin gundumomin yankunan da dokar ta bacin ta shafa, haka zalika da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Tawa. Kuma a cikin waɗannan gundumomin an hana zirga-zirga ababen hawa daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 da rabi na sahi, inda ba tare da izinin shugabannin gundumomin ba. Haka ma jami'an tsaro na iya yin bincike a ko ina cikin dare ko cikin rana, haka zalika duk wanda ke rike da bindiga an nemi da yaje ra'ayin kansa mika bindigan nan wa jami'an tsaro a waɗannan yankunan. Gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman na cewa
mu
rufe waɗansu kasuwanni da ke kan iyakar Niger da Mali bangaren wannan jihar ta Tawa saboda sun kasance masu hatsarin gaske, domin waɗannan kasuwanni sun zamanto matattar barai da masu sayar da kwaya da mamakamai. Kuma ta wannan hanyar za mu kawo jama'ar waɗannan wuraren cikakken kwanciyar hankali.
Ce marché et cette population là donne nous sommes en charge de protéger qui soit donc dans la culture.
A cewar Jibocce Mago, member na kungiyoyin fararen hula jamhuriyar Niger, suna fatan wannan abin ya zamanto alheri wa jama'ar waɗannan yankunan.
Kowa dan Niger ya san abin da aka nan gari, kuma mai hata ubangijin Allah wanga abu ya zama abin alheri, a samu shi wanga tashi hankali na an ta'addanci da aka nan gari, a samu a magance shi. In ka duko su tun da yankin Talabir duk abin da adarci har yanzu dangana ga Tawa, ka gane shi zo haushin difa. Kenan duk inda aka san cewa dai akwai irin gurbi-gurbin su, kuma inda ya zamanto an ayi tsammani cewa ko da yake shi dai abun da sai dai Allah kawo sauke shi, to don ku mu gare mu kamar wani riga kai ne an kai saboda su samu dama kaga za su iya su murkushe wannan abun ta'addancin nan da aka nan ana zamba ana cuta ma ƴan ƙasa, ana cuta ma Sudan.
Su dai hukumomin na jamhuriyar Niger sun bayyana cewa ayyana dokar ta ɓaci a waɗansu wuraren an yi shi ne domin wanzar da zaman lafiya tare da kawo jama'ar waɗannan yankunan kwanciyar hankali da wamamiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu agogo anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro ba ku manta ba, shirin namu yana duba akan irin haƙƙoƙi da suka rataya akan hukumar tallafa ma ilimi mai zurfi a Najeriya take yi. Dr. Abdullahi Baffa Bichi shine shugaba mai cikakken iko da yake jan ragamar hukumar ta TED Fund, wanda ya muna bayanai na musamman dangane da irin tsare-tsaren hukumar, musamman akan abubuwa da suka shafi gudanarwa tsakanin hukumar da makarantun jami'o'i, kwalejojin kimiyya da fasaha, kana da kwalejojin horas da malamai a baki ɗaya Najeriya. A makon da ya gabata, mun tsaya akan tambayar da nema shugaban hukumar, Dr. Abdullahi Baffa Bichi, na cewar ko akwai wasu matakai da horazwa da akan yi ga duk wata makaranta da ta saba ka'idojin da aka zayyana.
Sakan dare dan mu akwai na koyon malanta afaye ta san kwata da gusau da bidda hambe na bayin kai tare ta hammar amma na koyon malanta afaye ta koyo
to ala hakika muna samun daidaiku ba da yawa ba dan duk inda aka taru ba a zama daya muna samun kalilan da ake samun akasi ko sabani ko kuma da gangan ma ai kokarin ayyuwa doka karan tsaye wannan yasa muna da kuma tsare-tsare na hukunci idan misali muka bada kudi da za a yi aiki ba yi aiki ba zamu buƙaci ita wannan makaranta lalle sai ta biya kudi idan muka bada kudi a tafi karatu ba a je inda muka amince a je ba ko kuma aka je aka canza ko kuma aka je aka ki aka dawo shi ma muna tirsasa wanda ya karbi kudin nan akan cewa sai ya biya waɗannan idan makaranta ya kasance mun bada kudi za a yi wani aiki har lokacin aikin ya wuce ba a yi ba ba kuma mu ji daga gare su ba mun tuttura mutane abinda muke yi duk wani kudi nasu da yake a wannan hukuma ta mu sai mu rufe shi ba za mu sake ba su ko kobo ba a wasu layiyyuka har sai an warware waccan dan ko a wannan rabo da muka yi na wannan shekara a litinin da ta gabata akwai makarantu guda uku da muka hana su kaddun su saboda muna bin su bashin rahoto da ya kamata su kawo mana akan wasu kudi da muka basu da basu bayar ba ba wai kudin yanzu muka hana su ba takaddar ma bamu basu ba balantana sai da takaddar za su zo su nemi mu bada kudi to takaddun ma bamu basu ba mun rike takaddun mun ce ba za mu basu takaddun ba sai sun kawo mana waɗannan rahoto sun cika dukkan ka'idojin da tsare-tsaren mu ya tanadar da kuma dokoki suka tanadar
yanzu a shekara ta zo ana ta maganan kawo kasafin kudade na kowane ma'aikatan ne a wani mataki kuke a wannan hukuma taku wanda ya shafi harkar ainihin tsare-tsare da suka shafi kasafin kudi na wannan sabon shekara
Alhamdulillah ranar Litinin dinnan da ta gabata mun yi taro da duka shugabannin jami'o'i da shugabannin makarantun fasaha da shugabannin makarantun horar da ilimi a wannan taro da muka yi mun sanar da su cewa shugaban kasa ya rattaba hannu akan kasafin kudi na wannan hukuma dokar wannan hukuma ta bada damar cewa ministan ilimi shine zai shawarci shugaban kasa kai ya kai masa kuma kasafin kudi na wannan hukuma domin ya saka hannu shugaban kasa yayi wannan da izinin shugaban kasa kuma mun yi taro mun amfani da wannan kasafin kudi mun gaya wa dukkanin makarantun da suke cinta gomashin wannan hukuma mun gaya musu kowace makaranta ga abin da za ta samu abin jin dadi shine a karo na farko tunda aka kafa wannan hukuma an ba wa kowace makaranta kudin da ba a taba bata ba daga kasafin kudin wannan hukuma kowace jami'a da jami'ar gwamnatin tarayya da jami'ar gwamnatin jiha kowace jami'a an ba ta naira miliyan dubu da tara kowace jami'a wannan abu ne da ba a taba yi ba tunda aka kafa wannan hukuma kowace makarantar fasaha polytechnic kenan an ba ta naira miliyan 691 kowace makarantar horar da malamai college of education kenan an ba ta naira miliyan 679 wannan ribi uku ne na abin da aka bayar a shekarar da ta shude abubuwan da makarantun nan suka samu dan kadan ne duk da abin da aka tara na haraji yafi abin da aka tara na haraji a wannan karar da muke ciki amma mun iya yin dabaru da kuma tsare-tsare mai kyau da ya bamu damar mu ruba mun ninka ribi uku abinda muka bawa waɗannan makarantu
wani hanyoyi kuke bi wajen ainihin tantance wace jami'a za ta karbi kasafi kaza wace jami'a za ta karbi wani adadin kasafi ko za ana amfani ne da yawan dalibai ko yawan malamai wajen ainihin tantancewar
wato abin da yazo da dan sauki shine ita wannan hukuma da yake hukuma ce ta tallafi an yi tunani mai zurfi wajen tabbatar da cewa makarantun nan an tallafa musu daidai da daidai saboda su girma tare
masu sauraro baki da iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata yanzu kuma muna mika godiya ta musamman ga shugaban hukumar Tatfon Dr. Abdullahi Baffa Bichi da ya samu damar tattaunawa da mu sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin nema.
To a gaida Yusuf yanzu kuma ga sakonin ku aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Ga sakonmu na hadin gwiwa daga Dauda Sale dan Doriya da Umar Bello Madibo Woro Birji da Yusuf M Ramadan mai Gombawa. Wasikar mu a yau ita ce maganar da shugaba Muhammadu Buhari yayi na daukar matakin da ya dace game da kin amincewa da majalisar dattawa suka yi da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC. Muna goyen bayan kowane irin mataki da shugaba Buhari zai dauka. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya taimaki shugaba Muhammadu Buhari. Amin. Sai kuma sakon Nasir Kainuwa Bahadeji yake cewa sanin adadin masu shige da fice a cikin ƙasa abu ne mai kyau da kuma sanin adadin bakin da ke zaune a cikin ƙasa da abin da suke a cikin ƙasa musamman a ƙasa irin Najeriya da take fama da ƴan tada ƙayar baya. Sai wannan sakon yace salamu murya Amerika. Mu mata mun yaba da bullo da shirin wayar da kan matasa da tallafawa zawarawa da matan gwamnonin arewacin Najeriya 19 suka yi shirin abin a yaba ne a Najeriya. Fatan mu shine Allah ya sa shirin ya dore daga Hawwa matar Shehu Sabo Gashuwa. Wannan sakon yace salamu BOA Hausa. Muna jin dadin yanda kuke gudanar da ayyukan ku bisa gaskiya da adalci. Allah ya dafa muku daga Abdulsalam mai waldar gas Dambam. Sakonmu na karshe yazo daga hannun Yakubu Abdullahi Dambam yace Assalamu alaikum BOA Hausa. A yau na rubuto muku wasika ta ce dangane da cece kucen da ake yi akan wasikar da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El Rufa'i ya rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan yadda shugabancin Buhari yake tafiya. Ni dai a gani na wannan ba wani abin aibu bane, dan ko masoyinka ne zai baka shawara, makiyinka kuwa sai dai ya ma dariya idan yaga kai kuskure. Hausawa dai sun ce gyara kayanka bai zama sauke mara ba.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Majalisar Dattawan Amurka tana nan tana shirin tabbatar da wato Neil Gorsuch a matsayin wato a karo na farko a yau Litinin alƙalin da shugaba Donald Trump ya nada ya cike gurbin babban alƙalin kotun koli na ƙasar wanda aka dade ba kowa a kai. Gorsuch zai sadu da mambobin kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka don jin tabakinsa a yau Litinin biyo bayan tambayoyi da amsoshi da aka mai kwanaki biyu. Sauraren nashi zai zo ƙarshe ne a ranar Alhamis da wasu kalamai daga mutane daga waje. Kotun kolin ta gaza samun adadinta na alƙalai 9 tun lokacin da Antonio Scalia ya mutu cikin watan Fabrairu shekarar 2016. Tsohon shugaba Obama ya nada wato wani alƙali da ake kira Merrick Garland ya cike wannan gurbi, amma bai samu tabbatarwar majalisar dattawan kasar ba wadda jam'iyyar Republican ke da rinjayi. Idan aka tabbatar da Gorsuch zai sa ainihin rinjayi da jam'iyyar nan ta Republican take da shi na 5-4 ya sake dawowa. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da batun da ake cewa ya hada kai da wasu cibiyoyi na kasar Rasha don su taimaka masa wajen lashe zaben kasar Amurka da aka yi a bara.
Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, amma idan Allah ya kaimu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makiridi ta ni gabatar da kuma June Latest Creation da ta hada mana shirin, sai kuma injinanmu Rob McLean. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi. Ai sauraro lafiya.